Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharan fagen, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya gana da shugaba Erdogan na Turkiya kan tsaro a ziyarar da yake birnin Ankara. Ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ke bara ga shugaban hukumar inda suka auka yajin aikin gargadi na wani uku. Shugaban hukumar injiniya Mustapha Mai Haja ya ce za a biya musu bukatu.
Ana maganar miliyan 600. Su yi haƙuri su koma ga aikin su tunda waɗannan abubuwan da mun dauko yinsu kuma ana biyan bukatun, amma ka'idojin dole a bi su. Idan ba ta lokacin ka'idojin shine da musu, muna kiran su yi haƙuri.
An dawo kotu ba Nnamdi Kanu, dan haka kotu ta umurci masu beli su nemo shi ko su sarar da kuɗin belin zuwa 20 ga watan gobe. Yayin da aka harbe mutum biyu masu sace mutane a Anambra, babban subitin 'yan sanda ya nuna ɓacin rai kan sace ta kai ga sace 'yan sanda. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
Haka, to yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma sarkin Badikko da ke garin Kaduna, Alhaji Sani Usman da Fasto Musa Muhammad shi ma a garin Kaduna. Ga mai girma sarkin Badikko.
Muna ma godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra, da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa. Kabilun Najeriya sun haɗa kansu, masu addinin Najeriya sun haɗa kansu. An daina kashe-kashe irin na dabbanci, domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su bamban da dabba ba. Lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda ƙasashen Turai suke haɗewa. Mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya za ka gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce, amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki. Su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala, cewa da abubuwa suka kaso mu daidaita, musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma. Kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba. Abinda muke fata sojojinmu su ma Allah ya ba su nasara, a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya, al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu, musamman kaman jihohin arewa ta gabas. Muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintinu, ya kawo haɗin kan Najeriya, manyan Najeriya mu ba da kyakkyawan zamantakewa, mu ba da kyakkyawan jagoranci, mu ba da kyakkyawan misali, domin Najeriyan nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take. Najeriya ta shiga wani sabon shafi, ta shiga wani sabon babi, yadda aka karɓe ta, yadda aka karɓi shugabanmu. Mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali, mun san ciwon kanmu, mun san abin da muke so. Kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su 'yan siyasa ne su san cewa yanzu da yawaye canji ya shigo ga talakawa, suna da ikon zaɓin wanda suke so, suna da ikon su zaɓi gwamnatin da suke so, suna da ikon su zaɓi wanda suke so ya jagorance su. Saboda haka mutane su shiga taitayensu su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora. Talakawa sun san ciwon kansu, sun san abin da aka yi masu a baya ba a kyauta musu ba. Suna ganin sun samu mafita, yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a, haɗa kan jama'a. Babu kyakkyawan zamantakewa, mutane ba su san inda aka dosa ba. Muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya, a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka. Muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawan gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu, hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau, jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da, a samu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa. Najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da, kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a London da New York, ya zanto mun komo da wannan Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci Afirka. Kamar yadda ake mata kirari kiwo Afirka ta amsa sunanta ta biya bukatun Afirka baki da 'yan Najeriya gaba daya. Muna fatan Allah ta'ala ya mana buki, ya mana jagoranci, ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya. Allah ya ansa mana, ya biya mana bukata, 'ya'yanmu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau. Gwamnatocinmu na jihohi da na ƙananan hukumomi mana ayyuka, a samu yanayi mai kyau da Najeriya za ta wuce inda take a da, Najeriya ta bunƙasa, ta ansa sunanta a Geo Africa, ta zama inda duk take ta kai da ya zanto Najeriya ta wuce nan a nan gaba kaɗan. ‘Ya’yanmu kuma Allah ya ba su ilimi mai kyau wanda zai kawo nagartattun shugabanni a nan gaba. Na gode, Allah samu mu tashi lafiya.
Shi ma Fasto Musa Muhammad ya ce,
muna son shugabanninmu su zaba su ma ƙalubale ne gare su. A wannan zamani in ba su yi canji ba, akwai lokacin da za a caccanza su. Canji ake bukata, canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin ƙarya ka fuskanci gaskiya. To idan shugabanninmu sun sa tsoron Ubangiji, sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan, to in dai har saboda al'umma ka tsaya, ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da Ubangiji, tsoron ya rage na Ubangiji ne, shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su gaba. Ina kira musamman ga gwamnoni, an yi gwagwarmaya, Ubangiji kuma ya ba ku nasara, ya ba ku nasara. Nasarar da kuka samu kuma babban nasara. Gashi yau ku ne shugabanni, za ku kawo da son zuciya, da ƙabilanci, da tafarkin addinai. Kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba, musulmi naka ne, kirista naka ne, mai bautar dodo naka ne, everything kowa naka ne a cikin fitetinka, ba bambanci. In kun yi haka, Ubangiji zai ji daɗin abin da kun kai, domin Ubangiji shi ya halitta duk mutanen duniya. In yana son Ubangiji, yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka, zai juye su su zama bautar gumaka. In kawai yana son ya juye su su koma wancan addini, zai juye su su koma wannan addini. Amma da kishi da ƙabilanci ba zai iya sa ka ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayinku. To don haka gwamnoni ya kamata ƙalubale ne daga gare ku. Mutane sun zura muku ido, suna sa muku ido su ga me za ku aiwatar. Kuma duk wanda zai zama cikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya, Ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka. Sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa, yanzu fa kallo ya koma sama, ku duk shirye-shiryen da za ku yi, duk abin da za ku aiwatar, muna nan muna ji. Shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'annan, in kun miƙa masu na abu suna handama. Ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi haƙin jama'a a nashi ɓangare, a tabbatar sai ya aiwatar da wannan. Wannan shi ne abin da zai taimaki shugaban ƙasa, zai taimaki majalisa, zai taimaki sauran al'umma, dukkan hukuma da ke Najeriya. Lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi, sosai sauyi, babban sauyi. Janaral Ubangiji zai taimake shi, janaral Ubangiji zai ƙarfafa shi. Ko ina akwai masu kyau, akwai marasa kyau, amma bai kyanmu marasa kyan ma wannan karo su zama masu kyau.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa, a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.